yau muna Alhamis shida ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da shida ga watan 3 miladiya 2025 ajiya mun kwana wato karshen aya ta 50 duk da yake mun yi karatu cikin aya ta 51 amma mun ce insha Allah ta'ala yau mun zo zamu tashi wato kan aya ta 51 din saboda wato mu daidaita wato labarin da alqur'ani yake gaya mana don gane da wannan kisa ta Annabi Musa alaihi salam da kuma labarin da yake bayarwa na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan lokacin da wannan waƙiya ta faru amma Ubangiji subhanahu wataala yana sanar da shi ta hanyar wato wahayi ne. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa. Ubangiji yace wala qad wassalna lahumul qawla, hakika mun bayyana musu maganganu shine wato mun fitar musu maganganu daki daki wato daga alqur'ani mai tsarki la'allahum yatadhakkarun, wato ko sa dauki wa'azi su yi imani da alqur'ani. Sune alladheena atinahumul kitaba min qablihi, Allah yace alladheena atinahumul kitaba min qablihi, wadanda muka basu wato muka basu littafi kafin alqur'ani shine yahudi da nasara, wa'anda suke sun yi imani da alqur'ani Allah yace hum bihi yu'minun, su kan wato in sun ji alqur'ani suna imani da shi. A ce wannan ta sauka akan su Abdullahi bin Salam, wadanda suke wato da ahlul kitabi ne kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kira su zuwa ga imani wato kuma suka musulunta. Ubangiji ya ce wa idza yutla alaihim
qalu amanna bi innahu lahu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yajrauna bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Naam, Ubangiji yace wa idza yutla alaihim, wa'annan ahlul kitabin in an karanta musu alqur'ani qalu amanna bihi, cewa suke mun yi imani da shi, innahu alhaqqu min rabbina, lalle alqur'ani nan gaskiya ne daga wajen ubangijinmu, inna kunna min qablihi muslimin, cewa mu dama tun kafin zuwan alqur'ani mu masu kade ta Allah ne, yake sun yi imani da littafin at-taura, waɗansu su kuma kiristoci ne sun yi imani wato da littafin linjila da alqur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kiraye su kuma sai suka yi imani. Allah ya ce to ulaika, waɗannan da suka yi imani da littattafai guda biyu, yutawna ajrahum marratayn, ubangiji ya ce za mu ba su lada kashi biyu, shine saboda sun yi imani da littattafai guda biyu bima sabaru, saboda hakurinsu da suka yi akan wato aiki da littattafan Allah, wajrauna bil hasanati sayi'a, kuma wato suna ije wato mummunan abu bil hasana da kyakkyawan abu, idan an bata musu wato sai su ije wannan batawa din da kyakkyawan abu, wani mala zakanahu min fiqun, kuma suna daga cikin wadanda suke bada zakka cikin abin da wato muka arzuta su da shi, ma'ana wato suna sadaka. Na'am. Ayyuba sami'u lagawa
wa idza sami'u lagawa a'udhu wa anzi wa qalina a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la lam tajid jahilin innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Na'am. Ubangiji yace wa idza sami'u lagawa, su wa'annan bayan Allah idan sun ji munanan maganganu kamar ashariya kamar zage zage wato daga kafirai, aradu anhu, sai su kauda kai, wa qalu, sai su ce lana a'maluna, mu abin da yake gaban mu shi yake gaban mu, aikin mu shi yake gaban mu, domin mu zamu fuskanci hisabin abin da muka aikata, wa lakum a'malukum, kuma ku yi aikin gaban ku, ma'ana ku za ku fuskanci hisabin abin da kuka aikata, salamun alaikum, mu dai aminci muke so, wato zaman lafiya muke so, ma'ana wato sallamtum minna min ash-shatmi wa ghairihi, ku daina zage zagen mu, ku daina gaya mana munanan maganganu, mu zauna lafiya mu da ku, la nabtajil jahilin, lalle mu ba maso mu abotanci wato jahili wato mai maganganu wanda suke wato na jahilci, wannan siffa ce ta bayan Allah lokacin da a su kafirai suka gaggaya musu baka magana wato sai su ba wa kansu hakuri su yi hakuri su kauda kansu su ce ai kowa ranar lahira shi zai fuskanci wato hisabi akan abin da ya aikata. Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta, an ce wannan aya ta sauka saboda kwadayin annabi sallallahu alaihi wasallam don gane da imanin baffansa Abu Talib lokacin da yake ta kokari wato ya ga Abu Talib ya musulunta, shine Allah ya ce masa kai hakuri innaka la tahdi man ahbabta, kai ba kai zaka shiryar da wanda kake so ba. Malami suka ce wadhalika annahu lama hadaratul wafat, wannan wajiya ya faru ne lokacin da mutuwa wato ta zo ka wato lokacin da shi Abu Talib ya zo rasuwa, lokacin jiki yayi nauyi ya zo rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi yace masa ya am ya kai baffana qul la ilaha illallah, kace la ilaha illallah kalimatun wa hajalaka biha inda Allah, zan tsaya maka indai ka faɗi la ilaha illallah yau zan tsaya maka akan wannan kalma a wajen Ubangiji, ma'ana zan tsaya gana cece ka a wajen Ubangiji. Saboda Abu Talib baffan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake mahaifi ne wa Ali ibn Abi Talib ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a lokacin wato yaɗa da'awarsa, hatta ma lokacin da kakansa Abdul Muttalib ya rasu renonsa sai ya dawo gaban baffansa Abu Talib ya zama yana kula da shi da ƴaƴansa, ya ba wa manzon Allah kulawa da ta dace tun ma kafin aiko shi annabi. Sannan bayan aiko shi annabi kuma ya tsaya masa ya tare masa matsaloli da yawa na mutanen Makka, amma kuma shi Allah bai kaddara kuma wato zai yi imani da shi ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ya kan yi kokarin jan hankalinsa cewa baffa ka ce la ilaha illallah, wannan kalma in ka faɗe ta zan tsaya maka da ita a wajen Ubangiji. To in ya gaya masa wannan wato shi kuma sai ya ce yabna aki, ya kai dan uwana kad alimtu annaka lasadiqun, wallahi na san kai gaskiya ne kuma kai mai gaskiya ne kuma na san abin da ka zo da shi gaskiya ne, walakinni akrahu an yuqala jaza indal maut, abinda nake gudu kada bayan na mutu ya zama wato mutanen Makka suna cewa ai na kare ne lokacin da nazo mutuwa, na jazahu mutuwa ne radadin mutuwa na kareya, wato shi yasa na musulunta. Walau la an yakuna alayka wa ala bani abika gadabatun balan wato ba'di la qultu, in ba dan ina jin kunya kar ana muku dariya bayan na mutu ana maganganu ana cewa ai kakansu kare yayi da yazo mutuwa shine imani da sabon addini, ana gaya maka ana gaya wa ƴaƴan dan uwanka ya zama abun kunya ya biyo bayan ku bayan mutuwata, yace da sai musulunta shi yana ganin wato rashin musulunta kamar jarumtaka ne dage ya mutu akan addinin iyaye da kakanni. To shine Ubangiji yake ba manzon Allah hakuri, yake ce masa kai hakuri kai hakuri, kai ba za ka yi shiryar da wanda kake so ba, Ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Yake cewa ba dan ina jin abin da zai biyo baya na aibi, ana magana ana cewa wato baffanka ya jira da din mutuwa ya canza addini ko kuma wato yayan dan uwanka ana muku maganganu irin maganganu na kaskanci ba, yace da na yi furici da na faranta maka ranka da karban wannan addini wato limara amin shiddati wajidika wa nasiyatuka, saboda abin da naga damuwar da kai nana musulunta, yace to amma ina gudun musulunta ne saboda abin da zai biyo baya za a yi ta surutu a ta cewa ai wahala ne ta sa wato na karba addininka. Sai shi Abu Talib sai ya daina waka yake cewa walakar alimtu bi anna dina muhammadin min kairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hidra masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubayyinan, yake cewa wato walakar alimtu, ni na sani bayanin dina muhammadin cewa addini nan na muhammadu min kairi adyanil bariya, yana daga cikin mafi alkhairin wato addinin ta da kai wato a wajen bi laulal malamatu, in ba dan ina jin wato tsoron zargi ba awai zal masabbatin ko kuma ai ta maganganu ana zagin ku ana gaya muku maganganu mara dadi, yace lawajatta ni saman da ka same ni mutum mai saukin hali wato akan karban wannan addini naka. Saboda haka yake cewa walakinni sai dai ni saufa amutu ala millati ashyaki, ni kai hakuri Muhammadu zan mutu akan addinin wato iyaye da kakanu, wato shine addinin Abdul Muttalib da Hashim da Bani Abdul Manaf su ma mata sai ya mutu. Saboda haka wato fata Ali ibn Abi Talib lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wato Ali ibn Abi Talib dan sa sai yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalo, yace masa amuka balu kad mata, baffanka bacaccen nan ya mutu. Fa qala, sai manzo Allah ya ce masa ishafa wa ruhu je kaka binne shi. Saboda haka wadansu malaman tafsirin suna cewa wai daga baya an tashe shi ya furta kalmar shahada wato ya musulunta to amma malamai suka ce wannan magana bata da inganci maganar cike inganci shine shi Abu Talib wato ya mutu a matsayin sa na wanda ba mu'mini ba ya mutu a matsayin mushriki to wannan kuma a hannun Ubangiji yake shari'a a hannun Ubangiji take shi yasa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai ya Muhammadu baka shirye da wanda kaga dama walakin la hadi man yasha Ubangiji ne yake shirye da wanda ya ga dama wa huwa alam bil mutadin shi ya san waye kuma Ubangiji ya kaddara musu wato shari'a na'am kajina ko
wa qalu inna tabi'ahu ma'aka yuduka tanni nabina aw lam yakul lahu harana minan yudbi ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan lil ladina walakinna aktharahum la ya'lamun
wa qalu wato wa qalu suke cewa inna tabiyal huda ma'aka suwi da wato mutanen Makka suke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke lokacin da yake ta kokarin kiransu akan shari'a suka ce inna tabiyal huda ma'aka in dai har muka bi shari'arka muka yadda muka musulunta a wannan lokacin wato na taqattab min ardina ai wato za a kame mu saboda manyan kafiran duniya a labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wato zuwa kunnuwansu labarin bayyanan Annabi sallallahu alaihi da saukar alqur'ani ya fara zuwa kunnuwansu saboda haka sai mutanen Makka suke cewa ba komai ya hana su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda suna jin tsoron manyan kafirin duniya ne idan sun musulunta wato za su zo su yi musu wato za su kame su mana za su auka musu sai Allah ya ce awalam numakillahum haraman aminan shin ba mu ne muka wato samar musu da harami wato wanda yake amintaccen harami ba haramin da yake ya aminta gabarin wato gabarin farmaki haramin da yake ya aminta wato gabarin wato aukawar ƴan ta'adda ba a kisa a cike Ubangiji ya kiyaye musu haramin Makka aka ce wanda ya ga mutumin da ya kashe maka mahaifin kamar an ka ganshi ba za ka taba shi ba ya zama wuri ne wanda yake amintacce Allah ya ce wa hadhal baladul amin Allah ya amintar da wannan guri yujuba ilayhi samaratu kulli shay ana samun kayan marmari na kowane irin dan itace zaka same shi a Saudiya na kowane dan itace haka Allah ya kaddara wannan gurin saboda addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam wato bayan ka kammala ginin dakin Kaaba Allah ya ce wato zaka sami komi rizqan min ladunna wannan arziki ne daga wajenmu mana Ubangiji ya arzuta su Allah ya ce walakin aksarun nasi la ya'lamuna walakin aksarahum la ya'lamuna sai dai yawayawan mutane wato basu san wannan cewa wato abinda Ubangiji ya tana dama mutanen Makka wato wannan zabi ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala saboda haka tunda Allah ya kiyaye musu haramin su babu wani wanda yake wato zai kawo musu farmaki wa kama halakna
wa kama halakna min qaryatin badirat ma'ishata fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila
Ubangiji ya ce wa kama halakna min qaryatin saudewa alqaryu a bayan kasa batirat ma'ishata wanda suka butulcewa wato rayuwar alqarya din saudewa za ka ga alqarya Ubangiji ya mata ni'ima wato ya mata ni'ima ya kuma aiko manzo ya kiraye mutanen wannan alqarya din zuwa ga imani amma wannan ni'iman da Allah ya saukar musu sai ba su dagawa ba su girman kai sai su butulcewa annabawan da Allah ya aiko musu saboda haka ni'imar da Allah ya yi wa alqarya din inta ta debi kafafunsu wato sai suka yi buntu suka kafirce gani suke wato gwanin cewa su ne damar su ne karfin su ne da iya sarrafa duniya ne wato ya ba su wannan ni'ima din Allah ya ce saudewa alqarya wato batar ma'ishata za ta yi buntu bisa abin da Allah ya bata nagarcin wato abin wato rayuwa Allah ya ce fatilka masakinu ai ga ganin alqaryar adawa ga alqaryar samudawa ga alqaryar mutanen annabi lu duk ku je ku gani mana ga gidajen su nan lamtus kam min ba'dihim illa qalila bayan buntun ni'iman da suka yi Allah da ya saukar musu halaka basu zauna a wannan garin ba sai ƴan kwanaki kadan saboda haka Allah ya lalata Ubangiji yana da salo wato na azabtar da mutane idan suka bijire masa in an ga dama ko ba halaka musu halakar da su ba sai a janye ni'ima sai Ubangiji ya janye ni'imar wato da yake musu in ruwa ne a janye idan suna samun wato dausayin noma ne da kaka'a sai ubangiji ya rike ruwan sama saboda haka sai kaga wato wannan ni'imar wato ta kauce wa mutane saboda dalilin saban su saboda haka Allah yake cewa fatilka masakinum ai ga gidajen su nan wato ga matafiya lil marat yawman abadahu ga manda tsakanin su da maka kwata-kwata tafiyar wuni ɗaya ne ko wuni da rabi Allah ya ce ku je ku gani mana Allah ya ce wa kunna nahnu warisin sai zama mu ne muka gaje wadannan alkariya din saboda sun saba wa Allah Allah ya janye ni'imar shikenan ko kuma an halakar da su wato shikenan Allah ya ce mu muka gaje wannan ni'imar wanda wato muka ba su ma kana rabbuka
muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun
na'am wannan ayan tana bayanin hikima ne irin na Ubangiji wato wanda mashi'ar sa ta rigaya mana ma sabata fi hikmatin an yuhlikal qarya qabla al-inzari Ubangiji ya riga ya tsara ne ba zai halakar da alkariya ba sai mai gargadi ya zo an gargadi mutane idan suka yi imani sai kuma to Ubangiji wato sai ya halakar da wannan alkariya din saboda haka al'adar Allah ne ya aiko manzo wa mutanen alkariya wato domin mutanen alkariya su ne suka fi hankali su suka fi wato lura saboda mutanen sama da mutanen da su fito wato daga cikin karkara saboda haka shi yasa zaka ga duk annabin da za a aiko shi cikin mutane ba a taba dauko mutumin kauye an tura shi a matsayin annabi ba saboda wato mu'amala da sakafa da wayewa duk annabin da za a dauko za ga a cikin alkariya za a dauke shi kuma a cikin alkariyar ma za a dauke shi a gidajen da wato suke da mu'amala da mutane wato ya san shigi da fitin jama'a ya san komai ba abin da za a boye masa saboda ka in ya zo da aike duk ta inda kuka fito masa yana da ta inda wato zai fito muku shi ma saboda haka Ubangiji yake cewa wato wa ma kunna ku yake cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura Ubangijinka bai tabbata yana halakar da alkariya ba saboda zaluncin da mutanen alkariya suka yi hata asa fi ummi ha rasula har sai ya aiko manzo a mafi girma daga cikin wayannan alkariyun mafi girma daga cikin wannan alkariyun wannan yankin Allah zai aiko mata rasulan manzo ya talu alaihim ayatina zai zo ya karanta wa wannan mutanen alkariya din ayoyinmu Allah ya ce wa ma kunna muhlikal qura mu dai ba za mu halakar da alkariya ba illa wa ahlu hazalimun sai dai mutanen alkariya sun cuci kansu da kafirci in suka karyata manzo suka kama aikin suka doge akan saban Allah Allah kuma wato sai ya halakar da su wa ma utitu min shay'in
فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
فَلَا
تَعْجَلُوا
وَبَنْجِي يَتِي وَاتُو وَبَنْجِي يَتِي وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ duk abin da aka ba ku na jin dadin rayuwar duniyar nan wata ni'ima wanda Allah ya ba ku wanda kuke jin dadin ta ba ku so ta gushe a gidan duniyar nan famata'ul hayati dunya dan abu ne da aka baka dan ji dadin sa a rayuwarka ta duniya wazinatu ha kuma ado ne wato na rayuwar duniya mana wato tatamatta'una bihi ka ji dadi watazayyanuna bihi kai ado ayyamu hayatikum gurgurdan iya kwanake rayuwarka su mai fana sai abin ya kare ko ka mutu kamar abin wasu su gaje ko kuma abin ya kare tun kana raye haka Allah ya shirye wannan abu na dai rayuwar duniyar nan ita kanta wato wa'azi ne a cikin ta wanda take nunawa duniyar ba za ta dawoma ba yawa duniyar ba za ta dawoma zai wahala ka gani wato Ubangiji ya ba wa mutum arziki a ce mutumin nan an samu wato zuriya karni uku ana cin gajiyar wannan arzikin kaga arzikin bai koma wani gida ba a ce Allah ya ba wa mutum arziki ya shekara 100 yana cin gajiyar arzikin nan sannan ya gada da arzikin nan wa ɗansa shi ya mutu kaga dan ma ya shekara 100 yana cin gajiyar arzikin nan kaga kuma duk Allah ya sake gadar a wani Ubangiji yana yi amma dai yawanci sai ga kuma ya canza ya koma wani gidan ko zaka Allah ya jarabe shi da talauci wato sai kuma Allah ya aifi wani shi kuma Allah ya tara masa dukiya to haka Ubangiji yake caccanza al'amarin sa to amma dai Allah ya ce wannan dai duk abin da aka baka a rayuwar duniyar nan wani abu ne na ado dan ka ji dadin rayuwa ka cika sha ka samu nutsuwar da zaka yi wa Allah bauta da shi in ma kuwa baka bauta wa Allah baka sani dai zai kare ko ka kare ka bashi ko shi kuma ya kare ya barka shi yasa yace famata'ul hayatud duniya dan abin jin dadin rayuwar duniya ne wanda yake shi kuma kayan duniya kowanne ne wato gushewa yake ya zo a hadisi manzo Allah yake cewa ad-dunya daru man la dara lahu duniya gidan wanda bashi da gida ne duk wanda ya rike duniya a matsayin gida to ya rike wato abin da yake bai tabbata sanin shi wa malu man la mala lahu dukiyar wanda bashi da dukiya ne wala ha wato wala hayu juma'u man la aqala lahu a duniya ake hada mutanen da basu da hankali saboda haka gida ne wanda yake mai hankali bayyana tsuwa da ita mai hankali bayyana tsuwa da ita yakan dauke ta ne wato a matsayin kamar wato wani kwalakwale da zai hayar da shi wato wani kogi mai halakar da mutane zuwa ga wato gurin tsira shi yasa Imam Shafi'i wato ya wake ta yake cewa inna lillahi ibadan fatana lalle a duniyar nan akwai wadansu bayi na ubangiji masu hankali yace tallaqu dunya wa kafu fitana sun rubuta takardar shi kasan saki duniya saboda mi saboda sun ji tsoron fitinar ta nazaru fiha lokacin da suka hangi duniyar nan suka shiru so ganta falamma alimu annaha laysa li hayyin watsana yanda suka gane duniyar ba gurin zaman mutum bane rayayye ba yanda rayayye zai miki kafa ya ji dadin zama bane sai yace ja'alu halul jatan sai suka maida duniyar ta zama kamar kogi mai zurfi mai ruwa wata kazo salil amali fiya sufana suka dauki kikkiawan aiki kuma a matsayin jirgin ruwa wanda wato zai hayar da su wato wannan duniya din to shine ubangiji yake cewa ma inda la khairu abin da yake wajen Allah shine wato aiki na nagarta imani da aiki na nagarta da sakamakon da za a samu a wajen Allah khairun wa abqa wato shi yafi alkhairi shine kuma yafi wanzuwa Allah ya ce afala taqiluna me yasa mutane ba su hankalci abin da ake gaya musu bane ubangiji yana magana cewa bawa mai hankali mai tunani shine wanda zai gina lahirarsa ya zama duk aikin da zai yana tunani yana da wayo a cikin rayuwarsa ya ga wani aiki ne ya gabatar a wannan wuni na yau wanda yake kason lahira ne wani aiki ne kuma wanda ya gabatar wanda iya amfaninsa a duniya ne sai kullun ya auna ya gani to wanne ne yafi yau yayi aiki kaza amma yana kauna in Allah ya karba kashi bakwai ko kashi bakwai da rabi a cikin goma wannan ajiyar lahira ne sai yau Allah godiya ya roki Allah kuma bai sabati tunda aikin sa ne kashi biyu da rabi ne kurin da duniya kashi bakwai da rabi duna lahira ne goma ya auna duk san da ya ga an yi biyar biyar to sai ya dage domin in yi wasa za a yi bakwai duniya uku kuma lahira to kaga wannan kuma asara ne ya kamata ya zama kullun lahiran ta dauki kaso mafi yawa ba ce karka nemi duniyar ba aka nema amma kada neman duniyar da ba tabbata za ta yi ba in an same ta ma ta hana ka kuma samun abin da yake matabbaci shine wato kason ka da lahira afan wa annahu amma
Allah adalahu wa alamin hasanan fa huwa laqi kama mata alahu mata alayati bihi
na'am
kuma huwa yawmal qiyamati min al-mukhzari
ubangiji yace afan wa annahu adan hasanan yanzu ka hada mutumin da muka yi masa alƙawari mai kyau shine yayi imani yayi aiki mai kyau yazo mutuwa akai masa alƙawari akai masa albishir cewa zaka tafi gidan aljanna yanzu ka hada shi ne wato zaka hada shi ne wato fa huwa laqihi kuma in ya mutu din zai samu sakamakon sa ka hada shi da kawo mata anahu mata alhayatid dunya wanda kulin dadin duniya muka jiyar da shi abin da ya ji dadi kulin iya duniya ne summa huwa yawmal qiyamati min al-mudhari sanar ranan al-qiyama kuma yana daga cikin wanda za a tara su a kunduma su a gidan wuta akan ba zaka hada su ba yawa wanda yayi aiki saboda lahira kuma Allah ya karba aikin nasa kuma aka zo mutuwa aka yi masa albishir cewa karka ji tsoro karka yi bakin ciki abinda Allah ya tanada maka yana nan a ajiye kuma in ya mutu za a same shi fa huwa laqi shi Allah ya ce zai gamu da abin sa to ai ba zaka hada shi da wanda kullun aka bashi jin dadin rayuwar duniya sannan kuma ran lahira ya zama za a jefa shi a cikin azaba ba Allah ya kiyaye mu wa yawma yunadihim
فيقول أن شركائي الذين كنتم تزعمون
الله يتوى يوم يناديهم تنا واتو إلهين دا رانان دا أبنجي زي كلا يسو واتو يكلا كافري واتو يكلا سو يتوى مسو فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون إنا أبو كان شركاتا أين شركائي إنا أبو كان شركاتا wanda a duniya allazi kuntum tasqumun wanda kuke rayawa cewa wai waɗannan abokan shirka ta ne ina suke su zo yau su tare ku daga shiga cikin wato azabar ubangiji qala allazina haqa alaihim alqawlu
qala allazina haqa alaihim alqawlu rabbana ma ulai allazina aghwayna aghwaynahum ka
Ubangiji yace qala alladhina haqa alaihim alqawl, wanda azaba ta shiga gidan wuta ta tabbata akan su a wannan rana sune shugabannin bata, za su ce rabbana ubangijinmu haula alladhina agawaina, waɗannan sune muka batar, wato agawainahum mun batar su ne kama gawaina kamar da mu ma muka bata, wato sun bata ne mu mun bata su ne saboda dalilin ai mu ma mun bata, saboda haka amma mu ba tilasta su muka yi akan wato bata ba. Tabarana ilaika, yau mu muna kubuta daga daukan nauyin su a gabanka ya Ubangiji. Tabarana ilaika, yau mun kubuta mun yi barambara mu da su, ai mu ma ba mu batar da su ba sai da muka bata, to amma mun batar da su ne a dalilin batar mu, saboda haka ba ma tilasta su muka yi akan wato bata din ba. Lasti wato tabarana ilaika ma kanu iyana abudun, mu ba su bauta mana ba, saboda haka su ma dama batattu ne, wato dama batattu ne tun fil azab, saboda haka kada kowa ya zarge mu a cikin su. Za su yi sabo wannan uzuri a gaban Ubangiji, uzurin kuma da ba zai amfane su ba, domin duk mutumin da kai dalilin shari'ar wani to kana da kamashar lada, haka kuma an kai dalilin batan wani nan ma kana da wato kamashar zunubi. Now
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يحتدون.
نعم.
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.
وبنجيزية وكيلة سيأتي مكافري ulu shuraka'akum, ku kira gumakanku wato abokan shirka ku wanda kuke rayawa a duniya abokan shirkar Allah ne. Allah ya ce wato fad'uhum, za su kira su falam yastajibu lahum, amma ba za su amsa musu kiran ba. Allah ya ce wara'ul azaba, rannan da su da waɗanda wato aka bauta musu sun ga azaba a fili, law annahum kanu yahtadun, za su guri ina ma a gidan duniya, wato sun zabi shiriya ina ma saboda abinda su gani a lahira, za su guri ina ma da a duniya sun zabi shari'a, wato ba su mutu akan kwata ba. Allah ya ce wa mai nadihim, tuna dai har yanzu ranar da zamu kira su, fa yaqulu ma za ajabtum mursalina, mu ce musu me kuka amsa wa manzanni da suka zo suka yi muku wa'azi, fa amiyat alaihim al'anba'u, ranan sai labari ya buya, sai zama wato babu wata amsa da za su bayar don gane da wannan abin da Allah ya tambaye su. Allah ya ce fa'amiyat alaihim al'anba'u yawma'idhin, a wannan rana labari sai buya, ma'ana lam yajidu khairan lahum fihi najatu, domin ba za su ga wani abu na alkhairi wanda zai agaza musu wajen wato tsira su ba. Fa hum la yata'alun, wato ba za kuma a tambaye su ba ma, balle ma a ba su dama su kawo hanzari. Saboda haka tunda babu amsa, shikenan wato sai dai a tura su a cikin azaba Allah ya kiyaye. Fa amma man taba Ubangiji ya ce fa amma man taba, amma wanda ya tuba gabarin shirka wa amana ya imani, ya gaskata Allah, ya gaskata annabi, ya kadaita Ubangiji, wa amila salihan, ya yi aiki mai kyau, ibada mai kyau, ibadan sallah, azumi, zakka da sauran mu'amala, wato Allah ya ce fa sa an ya kone minal muflihin, da sanu wanda zai zama daga cikin wato masu rabauta shine annaji na biwa'adillahi, wanda ya sai rabauta wato bisa alƙawarin Ubangiji. Na'am.
Wa rabbuka yakulu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahu nikira subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun.
Dalilin sakon wannan ayan cewa Walidu dan Mugira isalaman nubuwata, wato ya damu yana girmama lamarin annabta, yana cewa ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam, shi zai fito ya ce Allah ya aiko shi a matsayin annabi, ya zai ce ana saukar masa alqur'ani, wato yake cewa laula wato nuzila hadha alqur'an ala rajulin min alqaryatayn azim, ai in za a saukar da alqur'ani ba Muhammad ya kamata a saukar masa ba, ai da an saukar da alqur'ani a dayan alqaryun nan guda biyu, ko dai a saukar wato a Makka, a wani a cikin garin Makka wanda ya fito daga wani family wanda yake na family mai fada'aji, ko kuma wanda ya fito a wani family wanda yake na arziki, ko kuma a je Taif a duba wani gidan masu arziki ko gidan masu fada'aji, a ce ana za a dauko wanda za a sauka masa alqur'ani, amma ba malaya ba wanda ya fito a gidan talakawa. Saboda haka sai Ubangiji ya saukar da wannan aya, yake masa raddi. Duk da cewa malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan aya, wannan suka ce Ubangiji da yace wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yaktar, Ubangijinka shi yake halittar wanda ya ga dama, wa yaktar ya zaba a cikin kuma halittar wato da ya ga dama, ya nada a matsayin annabi suka ce wannan ana nufin ubangijinka wato shi yake halittar abin da ya ga dama cikin halittar sa sannan kuma ya zabi wanda yake masa da'a a cikin halittar wadanda suka ce ya kalku ma sha'u min kalki ubangiji yana halittar wanda ya ga dama cikin halittar sa waye taru ma ya sha'u lin nubuwati ya zabi kuma wanda ya ga dama wato ya bashi annabta wakila wasu suka ce ya kalku ma sha'u Allah yana halittar wanda ya ga dama shine Annabi sallallahu alaihi wasallam wal tarul ansar al-dini kuma ya zaba ansar mutanen Madina don gani da addini wasu suka ce Allah yana halittar wanda ya ga dama ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam wal taru ma yasha ya zaba wanda ya ga dama ana nufin sahabban sa wato da al'ummarsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa inna Allah irtara ashabi alal alamin ubangiji na ya zabi sahabbaina akan sauran tabi'ai siwan nabiyina wal mursalin indai tun daga kan annabi adam alaihi salam har ya zuwa wannan al'umma in dai mutum ba annabi bane ba manzo bane to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun fi shi wa tara min ashabi arba'atu sana ashabaina ubangiji ya zabi guda hudu wato sune abubakar da umar da usman da ali faj'alahum ashabi ya sanya su abokanaina ne wato dukkan sahabbaina wato manzon Allah ya ce suna alkhairi tattare da su kulluhum khairu dukkan su alkhairi ne waqtara ummati ala sayr al-umam kuma ubangiji ya zabe kuma muliyan kai na fita ya zaba al'ummata wato a cikin sauran al'ummai kuma waqtara lin ummati arba'atu quruni sana'a al'ummata kuma ubangiji ya zabe karni hudu shekara 400 wato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka Allah ya ce wa rabbuka yakalqu ma yasha'u ubangijinka shi yake yin halitta yakan halicci ma yasha'u abin da ya ga dama wa yaktaru ya zabu wanda ya ga dama halittar mutum ba hannun kowa take ba zabin wa Allah zai ba annabi wa zai mai da shi manzo wannan ma ba hannun kowa yake ba hannun Allah ne ma kan lahumul kiyaratu Allah ya ce zabin nan ba hannun mushrikan makka suke ba balle su ce yafi dacewa annabi ya fito a daifa ko ya fito a makka a wani babban gida ba gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ba Allah ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala amma yushrikun wato ubangiji ya girmama gaban abin da suke shirka da shi wa rabbuka ya alamu
wa rabbuka ya alamu ma fi kulli sururi
na'am
ma yu'minun
na'am
wa huwa allahu la ilaha illa hu lahu alhamdu fil ula wa al-akhira wa lahu al-hukmu
shi dai zabi a hannun ubangiji yake akan dukkan lamari akan dukkan lamari Allah shi yake zaben abin da ya ga dama ma'ana wannan ayan dai laysa lil khalqi jami'an al-ikhtiyaru fi shay halitta ba ta da wani tasiri ko iko akan zaben wani abu duk abin da Allah ya ga dama shi yake gudana wato a cikin duniyar nan la zahiran wala batinan abin a fili yake ko abin a boye bal lil khiyaratu lillahi ta'ala fi af'alihi ubangiji shi yake da zabi a cikin duk aikin sa ya zo a hadisul qudusi ubangiji yana cewa ya ibadi ya ku bayina wato ya abdi ya kai bawana anta turidu sau da yawa zakai nufin yin wani abu wa ana uridu ni ma zan yi nufin wani abu wala yakunu illa ma uridu amma babu abin da zai kasance sai abin da ni na nufa zaka nufi abu Allah ya nufi abu idan abin da ka nufa ya zo daidai da abin da Allah ya nufa sai abin da ka nufa ya iya zarce sai ga kamar nufin ka ne Allah ya goya maka baya shi kuma dama ubangiji tun fil azal ya riga ya nufi abin zai faru sannan zaka nufi abu wato sai kuma Allah ya nufi abu sai ya zama idan abin da kai nufi ya saba da abin da Allah ya nufa sai ka sha wahala akan abin da ka nufa kana ta nema abin ya yi amma babu abin da zai abin da Allah yake so saboda haka bawa yake tsakanin sa da ubangiji idan nufin ka yazo daidai da mashiyar ubangiji da iradar sa to sai kaga abin ya yi aure ne kake nema sai a baka sarauta kake nema sai a baka wani abu kake nema sai ka samu noma kai kana neman wani abu kowane abin biyan bukata ka saka in dai Allah ya kaddara abin nan a cikin mashi'ar sa cewa abin nan zai yi sai abin kuma ya yi sai abin ya yi amma in ubangiji bai rubuta shi ba to haka zaka sha wahala a fafutukar abin kai ta ganin laifin kowa babu abin da zai yi kusa abin da Allah ya rubuta kaga in dan adam ya yadda Allah ne mai yin komi ya zauna lafiya san da ya nema in bai samu ba sai ce Allah saka shi fa alheri ya zauna lafiya yawa amma in kullun dan adam ya nema abu sai ya rasa sai ya zama zuciyarsa ta ki hutu kullun tunaninsa sai ya lakaba mu ai wane ne ya hana ni wane ne ya min sanadin ya hada ciwo zuciyarsa da ciwo ya hada zuciyarsa da ciwo kuma ba zai samu waraka ba sai ya yadda Allah ne yake kaddara komi gudanar komi a hannun Allah yake ko abin da mai faranta ne ko abin da mai bakanta ne gudanar sa a hannun Ubangiji yake to shine Ubangiji yake fada cikin wannan hadisi na Qudsi yace wala yakunu illa ma uridu babu abin da zai yi sai abin da na nufa yace fa in sallamta li kai bawa na in ka mika min wuya fi ma uridu cikin abin da nake so a yi tuka ma turidu ni kuma sai in baka abin da kake so wa illam taslim li in baka mika min wuya cikin abin da kake so ba wato baka mika min wuya cikin abin da nake so ba at abtuka fi ma turidu sai in wahalar da kai cikin abin da kake so wala yakunu illa ma uridu ba abin da kuma zai yi sai abin da nake so saboda haka wannan shine abinda malamai suka karantar da mutane wato du'aul istikara istikara da dake zai zo a yayin gaba ubangiji yake cewa subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah bisa abinda suke shirka da shi wara muku ya alama tukin suduruhum Allah ya san matukin suduruhum abinda zukatan mutane yake boyewa na daga kafirci Allah ya san abinda kafiran nan suke kullewa a zuciyarsu ne da kafirci wa ma yu'linun san san abinda suke bayyana wa akan harshen su Allah ya ce wa huwa Allah ubangiji shine Allah la ilaha illa huwa sarkin da ba abin bauta masa da gaskiya sai shi kadai shine ubangijin da ba shi da abokin bautawa da gaskiya lahul hamdu dukkan godiya gare shi ta tabbata fil ula a duniya wal akhirah da kuma a aljanna a duniya bawa zai yi wa Allah godiya zai ce alhamdulillahi rabbil alamin idan ya shiga aljanna ma haka zai yi wa Allah madaukakin sarki godiya saboda haka Allah ya ce walahul hukum dukkan hukunci wanda yake zarcewa a hannun Allah yake a hannun Allah yake mana alqaba'un nafis fi kulli shay duk wani hukunci da in an yi shi ya zarce ba wato babu wani abu da yake tare shi shine hukuncin Allah wa ilayhi turja'un ga Allah kuma kowa yake komawa wato bayan tashin alkiyama Allah ya ce ra'aytu
qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-diya afala tasma'un
ubangiji yace lahul hamdu fil ula wal akhira godiya ta tabbata ga Allah a duniya wal akhira da kuma wato lahira malamai suka ce wato huwal mustahiqul sana'i Allah shi yafi kowa cancantan ayi masa godiya bil jamil ayi masa godiya wanda take mai kyau saboda abin da ubangiji yayi bawa bayi da shi a gidan duniya da kuma aljanna wali annahu la mutilil ni'am fihi ma domin babu wanda yake bada ni'ima a duniyan nan da a lahira sai ubangiji shi kadai illa huwa subhanahu wata'ala fal mu'minuna kaga mu'minai ya hamadunahu fil janna za su yi wa Allah godiya a gidan aljanna inda za su ce alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alƙawarin sa cewa idan muka yi da'a muka yi aiki mai kyau in mun je lahira zai ba mu aljanna gashi ya ba mu aljanna sai ɗan aljanna su yi wa Allah godiya cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata alƙawarin sa wato da yawa bayin sa alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al-hazan godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar mana da bakin ciki kama hamadu fi dunya kamar da suka yi wa Allah godiya a gidan duniya lakin alhamdulillah fi dunya mukallifuna bihi sai dai malamai suka ce shi dan adam godiyar da yake yi wa Allah a gidan duniya sashi aka yi amma godiyar da zai wa Allah a aljanna kuma haka kullun zai ji wato godiyar harshen sai yi wa Allah godiya yace wato jin dadin aljanna nan shi zai sa bawa wato yayyo Allah madaukakin sarki godiya a gidan aljanna saboda mi saboda yanzu duk wani wahala an dauke masa ita tunda ya mutu duk wata wahala kuma an sauke masa ita dama a gidan duniya ne zaka ji ya sanyi ya gajiya ya aiki ya yau an sha sari yau ya kaza ya kaza ya kaza duk wani abu na wahala a gidan duniya ne ake wajuna jajansa amma da zaran an mutu an shiga aljanna shikenan Allah ya ce idza ra'aita fiha in kaga abin da yake cikin aljanna na'iman wa mulkan kabira za ka ga ni'ima da mulki babba Allah da kansa yace abin da yake cikin gidan aljanna ne ni'ima da mulki babba ne ai kaga wato ya isa girman ya isa saboda haka bawa zai yi wa Allah godiya saboda mai linki zai takalifi bil maut saboda duk wata wahala ta kare a lokacin da kuma ya mutu malamai suka ce la bagi da aidin an ya koma ala amrin min umurid dunya wal akhirah bai dace bawa ya himmantu wani aikata wani aiki muhimmi cikin hidimomin duniya da na lahira hatta yas'al Allah ta'ala alqiyarati fi zalik sai ya bawa Allah zabi bawa mai hankali in zai yi wani aiki ya himmantu a neman wani abu da yake so yayi a duniya ko a lahira ya kamata ya bawa ubangijinsa zabi ubangijinsa ya masa zabin da yafi alkai wa zalika bi an yusalli rak'atayn salatul istikara shine zai yi sallah nafila raka'a biyu salatul istikara sallar bawa Allah zabi Allah ya zaba masa cikin wayannan matsaloli guda biyu ko uku ko hudu da suka taso gaban sa wato in yazo sallam ya karau fi rak'atul ula ba'da ummul qur'ani in yazo a raka'an farko bayan yayi fatiha raka'o'i biyu ne raka'an farko bayan yayi fatiha zai karanta wannan aya wa rabbuka yakhluqu ma sha'a wa yaktar har zuwa karshe a raka'a ta biyu bayan yayi fatiha zai karanta fadin Allah ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara in kuma ba zai iya ba raka'an farko sai ya karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad sannan sai addu'a da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda Imam al-Bukhari ya fitar da ita wato hadisin sa hadisin Jabir bin Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'allimuna al-istikara fil umuri manzon Allah yana karantar da mu wato addu'an istikara shine ba wa zabi a ubangiji fil umuri kulliha a cikin dukkan lamuran mu yace kama yu'allimuna surata min al-Qur'an kamar yake karantar da mu sura daga cikin wato surorin al-Qur'ani manzon Allah yana cewa idza hamma ahadukum bi abil amri in dayan ku ya himmantu zai yi wani lamari aure zai yi ne ko kuma gini zai yi ko kuma kasuwa zai shiga zai ya samu jarin sa yayi noma ta da jarin sa zai shiga kasuwa wani irin kasuwanci yake so ya fara kaza zai fara ko kaza zai fara yana so ya bawa Allah zabi ko kuma ya samu ya kammala gidan gidansa zai yi aure zai bawa Allah zabi don gane da matar da zai nema ya sa ubangiji ya karkatar da shi zuwa ga abin da yafi alkhairi to aka ce sai ya istikara ya tashi da jare ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu raka'an farko fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna raka'a na biyu fatiha da qul huwallahu sannan in ya idan sai ya daga hannunsa sai ya roki Allah manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya himmantu da wani lamari falyarka raka'atayn min ghairi al-farida ya salla raka'a biyu wanda ba farilla ba ma'ana nafila summa liyaqul sai ya ce Allahumma ubangiji inni astakiruka bi ilmika ina baka zabi bisa iliminka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman kaddarawarka da kaddaraka wa as'aluka min fadlikal azim ina roƙonka daga falalanka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdiru ubangiji kai kake kaddara komai yayyu ni ban na kaddarawa wa ta'lamu wa la a'lam Allah kai ka fi sanin abin da yafi dacewa ba ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub ubangiji kai ne masanin gaibi Allahumma ubangiji in kuntu ta'lam in kunta ta'lam in ka sani an hadhal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri cewa wannan abin da nake nema alkhairi ne ma addini na da rayuwata da karshen lamari na wato ko kuma kace abin da nake nema alheri ne a duniya ta da lahira ta faqadirhu li Allah ka kaddara min abin nan yayu wa yasirhu li ka sawwaqa min yuwasu kuma wa in kunta ta'lam Allah in ka sani an hadhal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri cewa wannan abin in nayi shi sharri ne a gare ni da addini na da rayuwata da karshen lamari na wato ko kuma duniya ta da lahira ta wato fasrifu anni Allah ka juyar da abin nan gabari na wasrifni anhu ni ma ka juyar ni gabarin sa wa qadirli alkhaira Allah ka kaddara mu alkhairi haisu wato haisu kana wato duk inda na kasance su maradini bihi kuma duk abin da ka bani din kai sa mun yaddarka a cikin sa to abin da ake bukata wato mutun yayi kenan sai mutun ya ambaci bukatar ta sa to Allah kuma zai masa zabi Allah zai masa zabi kuma ana so ya maimaita irin wannan iskara din wato kamar sau uku zuwa sau bakwai ma domin ya dauki abin da muhimmanci daukan abin da muhimmanci insha Allah kuma zai gazabu ubangiji a cikin sa sannan shi iskara ba wai danyi za a ce ka kwanta a gurin bane kuma zaka yi mafarki a'a ai Allah ka ba zabi kuma an ka ba zabi zaka ce Allah he ka nuna mun a daren nan ne saboda ka ba ruwanka in kai istikara kai abin da sunna tace sai ka tafi ka kwanciyar ka ba wai za a zo a mafarki ne a ce maka a auren nan tsakanin wacce da wacce wancan nan ne fa ko kuma a ce maka kasuwancin nan tsakanin kaza da kaza kaza nan ne ko neman kuɗi ma zaka tafi ka tafi Lagos ne ko ka tafi Port Harcourt ka tafi Kano ne ko ka tafi Maiduguri sai kai istikara ka ba wa Allah zabi to ubangiji zai sa zuciyarka ta nutsu da abin da ya zaba maka yau abin da malamai suka ce kenan zaka ji zuciyarka ta nutsu da abin da Allah din ya zaba maka to wannan shine istikara shine ubangiji yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma sha'a wa yaktar ma kana lahumul khiyara Allah shi yake zaba maka kowa komi saboda haka mutum in yazo ya himmatu da lamari ya ba wa Allah zabi Allah kuma to sai zaba masa kuma ya fi sauki kuma ko da gurin malamai aka je ya kamata mutum in yace a duba mun a ce a za a ce aka da istikara Allah ya maka zabi mai babu wani abin da za a duba maka komai a hannun Allah yake shike zata da abin da ya ga dama ubangiji yace wato ara'aytum qul gaya musu ya muhammadu ara'aytum kubal labari in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan yau in ubangiji ya sa duk duniyar nan ta koma dare babu sauran rana 24 hours dare ne a mai da duniyar ta koma dare wato a dakatar da bullowar rana ya zama duniyar kowane lokaci dare ne ila mil kiyama daga nan har al-kiyama Allah ya ce tambaye su man ilahun ghairullahi wani Allah ne wato wani abin bauta ne kuma bayan Allah ya atikum bidiyayin wanda zai kawo muku hasken rana bawo ya kawowa Allah ya rike ranarsa ya ce yanzu duniyar ta koma dare 24 hours waye zai iya kawowa hasken rana wato babu wanda zai iya wato ranar da kuke amfani da ita wajen neman abinci idan Allah ya rike ta bata fito ba to waye zai kawo ta afala tasma'un me yasa ne ba za ku ji magana wato ta fahimta ku fahimce ta ba ku san cewa mai kawowa dare da ranar nan shine Allah shi ya cancanta a kade tashi wato a wajen bauta kulka ga yansu
alright kulaitu in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada ila yawmil qiyamati man ilahu
Ubangiji ya ce kulka ga ya musu ara'aykum kubal labari in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan idan ubangiji ya mai da yinin nan ya zama 24 hours yini ne 24 hours yini ne ila yawmil qiyamah har tashin al-qiyama man ilahun ghairullahi waye wani abin bautar da ba Allah ba ya tikun bilailin wanda zai kawo muku dare taskununa fi da zaku je ku kwanta ku yi bacci sai zama 24 hours ne ma abinci ne 24 hours ne ma abinci ne saboda haka babu dare wanda za a je a kwanta a rusu to kaga ashe kenan wannan ya nuna maka wanda yake kawowa dare bayan an yi bige-bige da rana wanda gangan jiki tana buƙatar ta je ta kwanta ta huta a je a gana da iyalai to ashe ubangiji shi yake da ikon kawowa wannan kuma yana kawowa wannan don manufa ne wato dan ya sa baye su nutsu ne wato su huta saboda gobe gangan jikin ta sake fitowa ta sake tafiya bige-bige idan aka ba ta awa 24 ta ta bige-bigen ta to za ka ga rayuwar kuma ta rikice rayuwar ta rikice sai ga wato rayuwar ta canza wato babu tsari a cikinta amma yanzu rayuwar al'umma rayuwar duniya Allah ya sa ta bisa wato wani kadar ko na tsari haka take tafiya da rana duk za a fita neman abinci in dare ya kuma duk za a koma gida a samu nutsuwa wasu halittun kuma da daddaren Allah zai ba su dama su kuma su fita su neman abincin su halittun da su kuma ba za su ji daɗin neman abinci a lokacin da ƴan adam su ma suke kan titi suke neman abincin ba saboda haka ƴan adam din sanda suka koma gida sai su kwanta wayannan halittun su kuma sai su fita su neman abincin su lokacin da halittun nan sai gama neman abinci suka koma sai su kwanta su ma ƴan adam su kuma sai su fito Allah sai ya aje duniyar da wannan tsarin sai ya zama kuma kowace halitta tsarin da Allah aje mata ya mata daidai ya mata daidai yau da mutane yanzu misalin garin nan za su haɗu su ce mu yanzu mu canza mu koma neman abincinmu da daddare mu koma baccinmu da rana sai kaga an samu rikicewar tsari ba za a iya ba an dinga samun sabani kenan tsarin sai ya rikice to haka Allah ya tsara duniya take gudana kuma tana gudana mafi kyawun tsari kowa yana jin daɗin wannan tsari to ya kamata wato a ji tsoron wanda ya kawo wannan tsari kuma a bauta masa a kade tashi wato a wajen bauta. Allah yake cewa wato waye ba Allah ba wanda zai kawo muku dare taskunu da fi wanda za ku rika nutsuwa kuna hutawa a cikin wato wannan daren. Afala tusirun, me yasa ba ku da basira ne, me yasa ba za ku rika kallon wato abinda Allah yayi na daga wato alamomin kudararsa wato ku kara jin tsoron sa ba. Na'am.
Wallahi mashi zalalum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Ubangiji yace wa min rahmati, yana daga cikin jin gan Ubangiji. Rahamarsa ja'allakum al-layla wan-nahara. Allah ya sa muku dare, ya sa muku rana, kuma kowane da lokacin sa, kuma kowane da abin da za ku amfana da shi idan yazo. Allah ya sanya muku dare da rana litaskunu fihi, dan ku nutsu amma a daren, walitabtago min fadlihi, ku je ku yi bige-bige ku nemi falala arziki daga cikin falalan Allah da rana. Saboda haka kowanne Allah ya sa masa lokacinsa, kuma kowanne Allah ya sa masa abin da ɗan adam yake bukata a wannan lokacin. Idan lokacin dare ne sai ka ji bahuciya ce dare mahutar bawa, idan da rana ne sai kenan bawa sai ya fita ya tafi bige-bigen wato neman arzikinsa. Allah ya ce muku haka ne dan ku nemi abinci da rana, ku kuma nutsu ku huta da daddare, wala alakum tashkurun, kuma dan ku yi wa Allah godiya bisa wato wannan ni'ima da Ubangiji. Na'am.
Wa yawma ilahihim fa yaqulu ayna shurakaa'iya allazina kuntum tazkurun.
Allah yace wa yawma tuna, wato wa yawma tuna ranan da yunadihim, Allah zai kira kafirai, fa yaqulu yace musu ayna shurakaa'i, ina abokan shirkata, ina wa'anda kuke shirka da kuke bauta musu a gidan duniya ko ma bayana, wato alladina kuntum tazkurun, wanda kuke rayawa wato cewa su wato ababan bauta ne, ababan shirka ne gare ni. Wato Ubangiji yayi wa ya kawo wannan a wannan mahallin ne saboda a gina wata magana wanda Ubangiji zai fitar. Allah ya ce wa naza'ana
wa naza'ana min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dalla anhum ma kanu yaftarun.
Ubangiji yace wato wa yawma yunadihim, tuna ranan da zamu kira kafiran nan wayanda suka shirka da Allah, fa yaqulu sai Allah yace a ce musu ayna shuraka'i, sai Allah yace musu ina abokan shirkata, alladina kuntum tazumun, wanda kuke rayawa cewa ababen bauta ne a gidan duniya ko ma bayana. Allah yace wa naza'ana, sai mu fitar min kulli ummatin shahidan, mai shaida a kowace al'umma, sai mu fitar mai shaida a kowace al'umma, shine annabin wannan al'umma zai fito zai yi mu wannan al'umma din shaida bisa abin da suka amsa wa manzan, bisa abin da suka faɗa. Fa qulna, sai mu ce musu hatu burhanakum, idan dai kun bauta gunki a gidan duniya, kun bauta wani ba Allah ba, to Allah zai ce ku kawo dalilinku da aka yi muku izini ku bauta wani wanda yake ba Allah ba, ku shirka da Allah a cikin wato bauta. Za a ce musu hatu burhanakum ala ma qultum min al-ishraki, maganganun ku da kuka yi na shirka da kuke cewa wa ma na'buduhum illa liqarbuna ila Allahi zulfa, haka ayyake ko wa ma na'buduhum, ba komai yasa muke bauta mu gumaka ba, wato illa liqarbuna ila Allahi zulfa, sai dan wato su zama mana wato tsani shamaki tsakaninmu da Ubangiji, in muna son abu a gurin Ubangiji sai mu je mu gaya musu, su kuma sai su gaya wa Ubangiji. To sai Ubangiji ya ce to ku kawo hujja, ku kawo dalili akan wannan magana da kuka fara, ko ba za ku roki Allah ya amsa muku ba sai kun bi tawasi da wato gumaka. Saboda haka Allah zai ce tuna ranan da zamu fitar min kulli ummatin shahidan, cikin kowace al'umma mu fitar da mai mata shaida shine annabinta. Fa qulna, mu ce musu hatu burhanan, ku kawo dalilin ku na shirka da Allah. Fa alimu annal haqa, a ran nan za su san cewa Allah shine gaskiya, wato annal haqa lillah, Ubangiji shine wato gaskiya, la yashariku fi adun, cewa babu wani wanda yake shirka da shi. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, abinda suka kirkira na daga shirka suka jingina Ubangiji a gidan duniya, wato rannan kuma sai ya bace gabarin su. Na'am. Inna karuna,
inna karuna kana min qaumin
musi
wa li alayhim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu
Na'am. Ubangiji yace inna Karuna, cewa Karuna kana min kaumi Musa, ya kasance yana daga cikin mutanen annabi Musa. Wasu sun malaman tarihi ma suka ce dan bafansa ne. Sannan kuma shi Karuna yayi imani da annabi Musa, fa baga alaihi, amma daga baya sai girman kai, wato saboda Allah ya bashi yawan dukiya, sai girman kai, wato dukiyar nan sai ta sa, wato sai ya gama, sai ya ga shi ya fi karfin, wato yayi wa annabi Musa biyayya, zai iya taka kowa saboda yana da dukiya. Saboda haka Allah ya ce wa atainahu minal kunuzi, mun ba wa dan Karuna taskoki na dukiya, ma inna mafatihahu latanu'u bil usba, makullan shagunan kurin, wato yana dankaran mutane, makullan kurin, makullan wannan wayannan shagunan da suke falaza ta guri kaza, makullanta atala na guri kaza, atala na guri kaza. Allah ya ce latanu'u bil usba, usba waɗansu malaman suka ce majiya karfi mutum tara ake nufi, su kansu dakon makullan kurin ya ishe su aiki na taskokin, da taskokin ba wai dukiyar ba, makullan dukiyar kurin. Allah ya ce ta nauyayi jama'a, uli kuwa jama'ar ma ba buta karfi, Allah ya ce jama'ar ma ba buta karfi, latanu'u bil usbati uli quwwatin, jama'a ma abuta karfi, su kansu daukan makullan ma yana dankaran su. Inda zaka san yawan dukiyar da Ubangiji ya bawa Karuna, wato dukiyar ta yawa. Waɗansu malaman suka ce ai masu daukan makullan ma mutum 70 ne, wasu suka ce mutum 40, wasu suka ce mutum 10. To ko mutum 10 ne, ko mutum 1 ne, aka ce shi makullan shagon ka kurin daukan sa ma aiki da abunsa, ai shagunan da ka sun yawa. Ko mutum 1 ne, a ce shagunan alaran ma makullan nan kullum mai dauko su, in za a je a bude yana shan wahala. Haka in an rufe an tashi a kasuwa, in ya dauko su kafin ya zo gida yana gajiya, ai za a ce malam ya tara abu da yawa. Balle Allah da kansa yace usba jama'a, sannan kuma jama'ar ma majiya karfi, makullan yana dankara. Allah sai yake ce ba mu labarin dan Karuna, yace iz qala lahu qaumuhu, tuna yayin da mutanen shi dan Karuna, dan tunda yana da arziki, kun ga dole jama'a za su bi shi, to sai ya zama dama idan mutum Allah ya masa ni'ima daga cikin nemomin duniya, dole sai kaga waɗansu kuma sun je kusa da shi domin su amfana da ni'ima. To saboda haka a cikin jama'arsa sai Allah ya haɗa masa jama'a kashi biyu, akwai muminai wanda yake su masu ilimi ne, su muminai ne, su san addini, akwai kuma aka ce inna rududun mutane, inda in kana da ni'ima za ka ga kowa a kusa da kai, za ka ga da wanda ya dace ya faɗi magana a saurara abi, da wanda in ya faɗi magana ma dariya za a yi, duk za ka gansa a kusa da kai. To shine Ubangiji yace iz qala lahu qaumuhu, tuna yayin da mutanansa, amma muminan na yan bani Isra'ila, muminan suka ce masa la tafrah, domin in mun bi siyakin alqur'anin za mu ji maganganun, akwai maganganun mutanen kirki, akwai maganganun gama garin mutane. Yawa suka ce masa la tafrah, shawara da za mu baka, kana kana girman kai, kada kana alfahari da dukiya farhu batarin, alfahari irin na girman kai, kar kana nuna kai kafi kowa, kai kafi komi, kai kafi karfinka bi shari'a. Suka ce masa inna Allah la yuhibbul farihina, Allah bai yasa mutane masu alfahari, Allah bai yasa mutane masu alfahari, domin shedan alfahari Allah ya tsine masa, ya fitar da shi a cikin gidan aljanna, idan an ce shi la'ana da za ta bi shi har tashin alkiyama. To kar kai alfahari, dan Allah baka ni'ima ta duniya, kar kai alfahari. Wannan shine nasiha da mutanen kirkin suka yi masa. Suka ce masa wabtagi fi ma ataka Allah, an ce sun masa nasihohi guda biyar ne. Nasiha na farko suka ce karka alfahari, domin Allah ba san mutane masu alfahari, yana musu azaba. Suka ce masa nasiha ta biyu wabtagi fi ma ataka Allah daral akhirah, wannan ni'ima ta dukiya da Allah baka, yi amfani da ita ka nemi aljanna, yi amfani da ita ka nemi ladan lahira, ka nemi sakamako mai kyau a wajen Ubangiji. Suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya, kuma ka yi amfani da ita har yanzu domin ka sami yabon mutane, domin in ka taimaki mutane ba za su zage ka ba, za su yabe ka, za su zo su zauna kusa da kai, duk abin da kake so za a yi maka, amma in ka rike hannunka kowa guduwa zai yi, kowa guduwa zai, dama ai dan ni'ima ce aka zo.
to amma me hukumin ta taka danshi da kazo sai suka taka dumun rana a gurin wa zai zauna rana tara ko dan kafasa amma albarkar ka saki hannunka kana ayi to he mutane kuma kaga sai ka samu gajiyar mutane wala tasa da shi kuma na duniya mutane za su yi maka wahala dukiya za ta karu su ma za su amfana da ita saboda haka zaka ji dadin rayuwa da dukiyar taka a duniya kai aikin Allah da ita kuma kai aikin da kuma zai ja maka yabo a gidan duniya da dukiyar taka nasiha nan suka gaya masa uku suka ce masa wa ahasin kuma ka rika kyautata wa mutane ka rika yin sadaka kana fidda zakka kana taimakon mutane kana tausayawa na kusa da kai da dukiyar taka kama ahsanallahu ilayka kamar da Allah ya kyautata maka ya zabe ka kai kadai tara maka wannan dukiyar suka ce wala tabgil fasada fil ardi nabiyar kar ka rika yin barna a bayan kasa kar ka rika yada barna ka kama wanda kake so ka karya ka kama wanda kake so ka taka kai abin da kake so in annabi Musa ya ce Allah ya haramta kaza ka ce aje ayi da dukiyarka wala tabgil fasada kada ka neman yada barna wato a bayan kasa suka ce masa inna Allah la yuhibbul mufsidin ubangiji ba san mutane wato mabartana ubangiji ba san mutane mabarnata sai suka yi masa wa'annan nasihohi guda biyar to ga wa'annan mutane kirki to amma duk bai ji nasiha su ba karshen ta wato sai ya ce musu kala inna mautitu ka karanta
kala inna mautitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun
da ubangiji yace wala tansa nasiba ka min ad-dunya malaman tafsiri sun kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ibtanim kamsam qabla kamsin mutum in Allah ya raya shi a duniya to ya ribaci abubuwa guda biyar tun kafin abubuwa guda biyar su same shi in dai ka zo duniya to kai kokari a cikin rayuwarka ka ribaci abubuwa guda biyar kafin ka ci karo da abubuwa guda biyar suka ce shababuka qabla haramik ka ribaci kuruciyarka samartakarka tun kafin tsufa ta zo ta lulube ka tun kana cikin samartaka zaka iya nafila ka iya dogon karatu da daddare ka iya yin azumi ka iya tafiya gwagwarmaya taimakon addini to ka ci gajiyar wannan kuruciyar taka kafin tsufa ta zo ta lulube ka kana kwance ba za ka iya bacci ba ba za ka iya tashi kuma ka sallah da daddare ba kafin tsufa ta zo ta lulube ka wani aikin da da kana cikin kuruciyarka zaka yi na alheri ya zama a tsufarka ba za ka iya yin sa ba kai koda na neman kwaba abinda za ka yi lokacin da karfin kuruciyarka ka tafi ka fara noma tun dunduru ya zama har sai karfe ɗaya na ta yi ka taso baka ji komai ba inda ka samu dama da yamma za ka iya komawa saboda jininka sabo ne babu abinda kake ji a lokacin sai karfin jiki to in kana so ka je ka samu tsoho ɗan shekara 80 ka tambaye shi labari to kaga in ka ci gajiyar kuruciyarka kafin tsufa to za ta amfane ka amma in baka ci gajiyar kuruciyarka ba kalalata a sharholiya kalalata a shilme da zaman daba da wasanni ka bata ta to lokacin da tsufa za ta zo kuma nadama za ka nayi a wannan shekarun da ka bata su don ni'ima ce Allah kuma zai tambaya akan su sannan manzon Allah ce wasihatuka qabla saqamik ka ci gajiyar lafiyarka kafin rashin lafiya zo same ka kana da lafiya za ka yi abubuwa ayyuka na alkhairi injiniya ce ta same ka ba za ka iya yin su ba to in Allah baka lafiya ka ci gajiyar lafiya kafin kuma jinya ta zo ta mai gurbin yace faraji ka kabla shuguli ka ci gajiyar faragarka yanzu kai saurayi ne baka da ko gida kana da dama kai abubuwa na rayuwa kai yi wa addini aiki kai yi wa al'umma aiki sai baka yi ba ka kwanta da sindi kana shirme har lokacin da kai aure kuma gida ya cika da iyalai kaga ka shiga shagulgula kullun tunaninka ina zaka nemo abin da za a ci kullun tunaninka shine abin da za a ci a gida so kaga ka shiga shagulgulan da kuma ba za ka iya samun dama kai irin wayancin ayyuka na alkhairi na dama wa ginaka qabla faqari ka ci gajiyar wadatarka kafin talauci ya zo lokacin da kake da wadata kai aikin addini kai aikin alkhairi ka taimaki mutane shi arziki na duniya wato kamar tsuntsu ne dan Allah ya ga dama ya ajiye maka shi har ka kare rayuwarka har ka mutu tukun ya farka ya koma gidan wani dan Allah ya ga dama kana tsakiyar rayuwar sai tsuntsun ya farka ya barka ya tafi gidan wani ya je sauka kuma zai yi wahala Allah ya maka arziki tsuntsun ya farka ya barka kuma ya dawo ya farka ya tafi ya dawo zai wahala saboda haka ita dama gudu take kamar da girgije yake gudu duk sanda ka same ta to yi amfani da ita kafin ta tafi ya zama kana ba wa jikokinka labari a gindin mishi a daman yi arziki a gidan nan da garin nan ba mai arzikin mu to yanzu fa to haka abin yake in dai baka amfani da damar ba in ta wuce ta wuce kenan manzon Allah ya ce wa hayatika qabla mautik kai amfani da rayuwarka kuma kafin mutuwarka duk abin da zaka yi in kana raye to kai tuba ne zuwa ga Allah aiki ne na alkhairi gina lahirarka kai kafin ka mutu mana da mala'ikan mutuwa yazo kuka hada ido shikenan labari kuma ya kare sai dai wani labarin ba labarin rayuwar duniya ba to ubangiji yake cewa a dan karuna da mutanansa suka yi masa wannan nasiha kala sai yace inna ma utituhu ala ilmin indi wannan dukiyar ta rufe muku idanu ta dame ku ni ku sani wannan dukiyar an bani ita ne saboda ilimin da nake da ita saboda ilimin sa na nema shi gwanin nema ne ya iya mai da taro sisi ya san ina zai bulla da ina zai bulla ya samu kudi a kansa ya iya mayar wa Allah lamarin Allah ne bashi dukiyar sai yace inna ma utitu ala ilmin indi dama ni dama na cancanta ne wannan arzikin saboda me saboda ni dama Allah ya bani wani ilimi da kuma kokarin nema na saboda haka ba wai dukiya ce wanda kullun aka bani ita dare rana a tsaka ba saboda haka sai wannan butulcin maimakon ya mai da arzikin ga Allah sai yace inna ma utitu ala ilmi indi ai ni an bani ne wato sabanin abin da su ƴan bani Isra'ila wato suka sani a cikin littafin at-taura cewa Allah shi yake bada arziki to shi kuma yace shi ya samu dukiyar sa ne sai Allah yace to ku ga ya masa man awalam ya alam shi mai fadan wannan maganar bai sani bane annalla qad ahlaka min qablihi min al-quruni cewa jama'a nawa Allah ya halakar kafin zuwa dan karuna man huwa ashaddu minhum quwwa wadanda suka fi shi karfin arziki wa aktharu jam'an suka fi shi yawan dukiya a mutane nawa suka Allah madaukakin sarki ya halakar da su wadanda suka fi dan karuna wato karfi na masu kula masa da dukiyar karfin fada aji da karfin fantamawa a cikin garin Misra sannan kuma nawa ne suka fi shi yawan dukiya amma duk Allah ya halakar da su Allah ya ce wala yusalu an zunubihim almujrimun kuma ubangiji bai tambayi waɗannan kafiran laihumami suka yi aka halakar da su ba bai amma tambaye su balle a ba su dama ma su saba wani hanzari saboda haka Allah wato ya dirkake su saboda haka wannan shine dan karuna kuma haka wato ya rayu a cikin mutanansa to za mu shiga cikin kesar gangaren kuma ina ga lokaci yayi Allah rama za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah malaukakin sarki ya yafe mana